Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sula ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Ibrahim da kanin labarai.
Nashirin Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus, yayin da aka samu ƙarin ƙasashen da cutar ta bulla. A halin da ake ciki kuma, tsoron cutar ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya, ya sa darajar hannayen jari a kasuwanni na ci gaba da faduwa. Sannan fada na ƙara ƙazancewa a lardin Idlib na ƙasar Syria.
Shirin namu na yanzu za ku ji a karan farko an samu wani dauke da cutar coronavirus a Najeriya.
To matsalar shi ne ya yi cikin waɗannan lokutan kwana biyun nan kafin a samu wannan cuta, akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su, ila gaisa da su da sauransu haka. Su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta, su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu.
To za kuma ku ji cewa barkewar annobar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a ƙasashe da dama. Za kuma mu kawo muku shirinmu na daɗan gari. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus, wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa cutar na iya fin ƙarfin tsarin lafiyar nahiyar. Tuni dai aka samu ɓullar cutar a Masar da kuma Algeria. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa babu ƙasar da za ta ɗauka cewa ta fi ƙarfin wannan cutar ta afka mata. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO, Adhanom Ghebreyesus, ya ce,
"This virus does not respect borders."
Ya ce wannan cutar bata san wani kan iyakar ƙasa ba, ba ta bambance jinsi ko ƙabila. Hakanan kuma babu ruwanta da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Yanzu ba ma batun hana cutar shiga ƙasar ku ake ba, batun ko shin za ku iya shawo kan cutar idan ta shiga ne. Zuwa yanzu an fi samun mace-mace ne a wuraren da ke da rashin ingantattun kayan jinya. Saboda haka, muddin annobar cutar ta fantsama cikin Afirka, to sai wani ikon Allah. A cewar Dr. Natalia McNomad na kwalejin King's College da ke London, wanda ya ƙara da cewa,
"It's an issue when it comes to managing other medical problems. So that means that people with heart disease and things aren't necessarily..."
Ace al'amarin zai ma haifar da matsala wajen jinyar sauran cututtuka, ma'ana mutane masu fama da hawan jini da sauransu ba za su iya ganin likita cikin sauki ba. Sannan a hankali wannan zai haifar da ƙarin mace-mace. A halin da ake ciki kuma, kafafen yaɗa labarai sun ce ma'aikatar lafiya ta Najeriya da kuma cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar NCDC sun tabbatar cewa a karon farko an samu wani mutum dauke da wannan cutar. Muna dauke da ƙarin bayani a rahotanni. A halin da ake ciki kuma, tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da wato ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya, ya sa darajar hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta Amurka ta rikito da maki 1,111. Wannan ba a taɓa ganin irin haka ba a babbar kasuwar, wato faduwar hannun jari a babbar kasuwa a rana guda a tarihin kasuwar. Haka zalika, kasuwannin Standard & Poor's Index da Nasdaq sun faɗi da kashi 4%, wanda rabon su fuskanci irin wannan faduwar tun shekaru 9 da suka gabata. Su ma kasuwannin hannayen jarin Turai ba su ira ba, ganin yadda alƙaluman auna darajarsu suka nuna su ma sun faɗi da kashi 3%. A halin da ake ciki kuma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ya yi gargadin cewa a halin yanzu babu wata barazana a duniyar da duniya ke fuskanta kamar yiwuwar bazuwar cutar ta coronavirus a wasu kasashe bayan China. Duk da raguwar da yawan masu kamuwa da cutar a China yayi cikin kwanaki biyu a jere, Tedros Adhanom Ghebreyesus na WHO ya gaya manema labarai a jawabinsa na mako-mako cewa abubuwan da ke faruwa a duniya dangane da wannan cutar na da matukar ban tsoro.
Jima Ibrahim Garba zai shigo da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta tabbatar da samun mutum na farko dauke da cutar coronavirus a Lagos. Daga Washington, abokin aikin mu Murtala Faruk San Inna na dauke da wannan rahoto.
A wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta fitar da yammacin jiya Alhamis, ta ce an sami tabbatar da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19 daga wani ɗan ƙasar Italiya da ke aiki a Najeriya, wanda ya dawo birnin Lagos daga Milan ta ƙasar Italiya kwanaki biyu da suka gabata. Sanarwar ta ce an tabbatar da cutar ne a ɗakin bincike da gwaje-gwaje na asibitin koyarwa ta Jami'ar Lagos, yayin da mara lafiyar kuma ake ci gaba da bashi kyakkyawar kulawa ta musamman a asibitin cutuka masu yaduwa ta Yaba. To amma sanarwar bata bayyana sunan mutumin da kuma ko daga ina aka fara gano alamar cutar a gare shi ba, ko kuma wuraren da ya tafi kafin gano shi da cutar. To sai dai kuma ministan lafiya na kasar Dr. Osagie Ehanire ya faɗa a sanarwar cewa gwamnati na ƙarfafa ɗaukar matakan magance yaduwar cutar a kasar da kuma gaggauta matakin ɗaukar bullarta a koda yaushe. Sanarwar ta ce an kafa wata runduna ta yaƙi da cutar ta coronavirus a ƙarƙashin jagorancin cibiyar kula da ɓarkewar cutuka ta kasar NCDC, wace kuma za ta yi aiki tare da asibitin ta Lagos domin tsayar da cutar. Kokarin jin ta bakin gwamnatin kasar akan lamarin bai nasara ba sakamakon yanayin dare. To amma na zanta da ƙwararren likita a fannin kare cutuka masu yaduwa Dr. Musa Yahaya, da yanzu haka yake karatun digirin sa na uku a nan Amurka.
Kaga kamar yadda cutar nan take ta yaduwa a kasashe daban-daban, musamman ita kasar Italiya din da yake an samu wannan cuta da kuma rashin rayuka a wannan kasa. To yana iya yiwuwa mutumin nan ya dauko cutar ne daga can ya kuma shigo da ita Najeriya. Kuma da ke cuta ce mai taurin bulla ko yaduwa a cikin jama'a, saboda cuɗanya da mutane da sauransu, haka za a ce ya taimaka wajen sa ya ɗauko wannan cutar daga ƙasashe shi ya shigo da ita a cikin ƙasar mu Najeriya, musamman inda aka samu bulla wannan cuta a Lagos. To abin gaskiya yana da ɗan ban tsoro saboda irin yanayin yadda cutar take, domin idan ka duba kamar ƙasar China inda aka samu cutar nan, kusan sama da mutum 2,800 sun rasu, kuma kusan an samu mutane wajen 82,000 da wani abu da suke da wannan cuta, wanda ya kamata gwamnati ta taso sosai yanzu a magance wannan bulla cuta da aka samu wajen su, saboda kar ta yadu ga sauran jama'a a cikin al'umma.
Doctor, idan aka yi la'akari da irin yadda ka yi bayanin munin cutar da kuma yadda wannan mutumin ya shigo da kuma yadda ita gwamnati ta bada sanarwa inda aka gano cutar kusan kwana biyu kenan za a ce aka tantance, wani irin kenan barazana za a iya ce wannan abin zai iya haifarwa ga 'yan Najeriya?
To da yake kaga ita wannan cuta takan alamunta yakan kasance daga kwana biyu har zuwa kwana 24 ko fiye ma da haka, wasu wurare har a kwana 27. To ya yiwu mutumin nan da ya shigo alamun ba su fara bayyana ba a lokacin da ya shigo, sai bayan kwana biyun nan. To matsalar shi ne ya yiwu cikin waɗannan lokutan kwana biyun nan kafin a samu wannan cuta, akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su, kila gaisa da su da sauransu, haka su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta, su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu.
To muna nan ɗauke da cigaban wannan tattaunawa a cikin shirinmu na hantsi, sannan kuma da ƙarin bayani daga shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka da abokin aikinmu Babangida Jibrin ya tuntuɓe shi. Har yanzu ne kuna
to ga cigaban labaran duniya. Al'ummar yankin ruwan na Sudan ta Kudu na kukawa kan gurɓata muhallinsu da yoyon mai ke yi, suna masu rugawa kotu inda suka buƙaci miliyoyin daloli a matsayin wato diya. Lauyoyin da ke kare muradin al'ummar sun shigar da ƙara a kotun kolin ƙasar inda suke zargin manyan kamfanonin mai da kasu kula da bututun man su waɗanda don haka suka yi ta yoyo da ma fashewa a lokuta da dama suna gurɓata musu ƙasar noma da ma ruwan sha. Suka ce gurɓata muhallin da man yayi ya kai ga ɓarnar da ba za a iya gyarawa ba a yankin na ruwan inda har haihuwar jarirai ake yi da na ƙasa ko ma a matsayin bakwaini baya ga yawan mace-mace da ake ta gani. Amurka ta fitar da wani gargaɗi jiya Alhamis na yiwuwar a kai wani harin ta'addanci a wani otel a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Nairobi ya ce da yiwuwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci na shirin kai hari a wani fataccen otel a babban birnin ƙasar. Ofishin jakadancin dai bai bayyana sunan otel ɗin ba. To amma ya ce otel ne da baƙi 'yan yawon buɗe ido da kuma 'yan kasuwa suka fai sauka. To sai a mana aikin gafara. Fada na ƙara ƙazancewa a lardin Idlib na ƙasar Siriya ta yadda ma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ke ikirarin cewa 'yan tawaye masu samun goyon bayan sojojin ƙasar Turkiya sun sake ƙwato garin nan na Damascus mai matuƙar muhimmanci.
Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa, 'yan kasuwa na kokawa game da yadda harkokin kasuwanci ke samun nakasu musamman ma a Najeriya saboda dubunnan su ne ke zuwa kasar ta China don sayo kayayyaki. Ga Sharfilu Hashim Gumel da ya fassara rahoton Timothy Obiezu daga Abuja.
Osita Chuku dan kasuwa ne Abuja da ya fara sayar da kayan daki da generator shekaru 20 da suka gabata. Yana sayo yawancin kayayyakin da yake sayarwa ne daga kasar China. Yana kuma yin tafiya zuwa China domin harkokin kasuwancin sa da kuma sayo kayayyaki daga kamfanoni. Amma yanzu cutar coronavirus na shafar kasuwanci ba kamar yadda aka saba yi ba a baya, kuma kayan sayarwarsa sun fara karewa.
So for now the goods are no more coming as supposed to be coming as used to be come before.
Yanzu a yanzu babu kayayyakin da suke shigowa kamar yadda aka saba, kuma hakan yana shafar mu sosai. Kayayyakin da muke da su yanzu a ƙasa dole mu ƙara musu kuɗi mu sayar, saboda idan ka sayar da kayan akan kuɗin da ka sayo su kuma kana son ka sayi wasu, ko ma waɗanda muka riga muka yi order su ba su zo ba saboda ko ina an rufe. Amma mun yi imani da Allah, lokacin da suka bude komai zai koma daidai yadda aka saba.
Akwai wasu 'yan kasuwa kamar Chuku a wannan kasuwa da ake kira Neighborhood Center a cikin birnin Abuja. Najeriya da China ƙawayen juna ne wajen cinikayya. A shekarar 2018 Najeriya ta sayi kayayyaki daga China na kusan dala Amurka dala biliyan 7. Emeka Okengu, masanin tattalin arziki ne, ya ce tasirin da cutar coronavirus ta yi akan cinikayya tsakanin Najeriya da China ya kamata a ce na dan wani lokaci ne.
It could have some little
zai iya sabon tasiri saboda akwai wasu sha'anin cinikayya da dole sai mutun ya je ido na ganin ido waɗanda ba za su iya kasancewa ba musamman a wasu yankuna na China, amma ba za su iya dakatar da lamarin cinikayyar duniya ba. Za dai ta iya shafar su ta wasu bangarori, babu tantama ba za ta dakatar da sha'anin kasuwanci ba.
Kasar China ita ce ke samar da kashi 15 cikin 100 na kayayyakin duniya, da wasu kasashe da yawa daga ciki har da Najeriya ke dogaro da su. DK Prince shine shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya Reshen Abuja. Yana son Najeriya ta ƙara kaimin sarrafa kayayyaki saboda ta rage dogaro da siyo su daga kasashen waje.
What affects China affects Nigeria automatically.
Abin da ya shafi China ya shafi Najeriya 100%. Ba haka abin ya kamata ba. Idan har muna sarrafa kayayyakinmu kuma muna amfani da su, ko da cuta ko ba cuta, za mu zamanto a gaba.
China tana da yawan 'yan ƙasarta da ke zaune kuma suke aiki a Najeriya. Hakan kuma na ɗaya daga cikin dalilan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta saka Najeriya a jerin kasashe 12 da ke fuskantar barazanar cutar coronavirus a nahiyar Afirka.
To an gaida Sarfilu daga jamhuriyar Niger kuma hukumomi na ƙara ƙaimi wajen hana mata gararan ba a tituna da koya musu sana'o'i. Ga wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi daga Yamai.
Ministan da ke kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata ta jamhuriyar Niger Madam Elbak Zainabu Tare Bako tana ci gaba da rangadi a cikin jahohi daban-daban na jamhuriyar Niger, inda ministan ta ziyarci wani wurin koya wa ɗiya mata ayyukan hannu da hana su garramba da yawon tallace-tallace da ke kasancewa makarantar lalacewa wa ɗiya mata.
Tabarkalla muna da al'umma matasa wanda yau da yawa yalla sun yi guntuwar lakwal ta kubce musu. Akwai wanda samsam ma to sai aka ce ba za a barin su baya ba, kenan su da kansu ya kamata a kula da su. Hanya biyu ce aka ba yau ɗiya mata, inda an yi decree don saboda su yi zirin ilimi a rike su duk irin cikin yanayin da suke, kuma wanda Allah ya sa ba su je ba ko kuma suka yi ta yanke musu lakwalken, to su ma ba za a barin su baya ba, dole za a kula da su saboda hakkin su ne a kula da su.
A cikin wannan fafatakar ta kyautata rayuwar ɗiya mata da hukumomin jamhuriyar ta Nijar suka sanya wa gaba hadda ayyukan waya kai ɗiya matan da koya musu yanda za su sarrafa waɗansu kayayyaki domin samun abin dogaro da kai da yaƙi da talauci, inda a garin birnin Kwanni a ƙarƙashin tallafin asusun raya ƙasashe masu rauni na ƙasar Amurka Millennium Challenge of Corporation MCC, kamar yanda ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyoyin na MCA Niger cewa da Millennium Challenge Account Niger a ƙarƙashin tallafin ƙasar ta Amurka ya yi wa ministan bayani a lokacin wannan ziyarar ta.
Muna ayyuka irin wanga gadan-gadan kama bisa tsari na alphabetization. A cikin wannan tsari muna da wajen mutum 4,500 da 'yan kaiwa da muke nan ga ba horo bisa irin wannan ayyuka. Kowane sit akwai mace 25 zuwa 30 waɗanda za a ba horo a kawo kit ko yi samu ayyuka waɗanda za su yi don su ma su samu su yi su kama kansu da kansu.
A nasa bangaren magatakardar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi bayani gaban tawagar ta ministan.
Iyali ba a ce mutum 10 ko mutum 5 ko mutum 20 a amfanin iyali. A ce cikin 10 nan 7 suna iya dokar yonin kansu. Shine iyali mai kyau. Yoni bisa mi, bisa karatu, bisa sanin mahimmancin likita, bisa sanin mahimmancin kasuwanci, noma da duk ayyuka na bunkasa da Adam.
Ministan da tawagarta sun nuna gamsuwarsu game da yanda ɗiya mata ke samun ceton rayuka daga tallace-tallace. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To an gaida Mamman daga Kwanni. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraronmu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
Daɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri ne na ƙawance tsakanin gidan rediyon Niyya FM da sashen Hausa na muryar Amurka, inda shirin a yau ya kai ziyara a garin Masalata. Garin Masalata yana cikin gundumar birnin Kwanni, yana kilomita 4 yamma ga headquarter gundumar birnin Kwanni a Gusum maso yammacin jamhuriyar Nijar. Garin yana tsakiyar jamhuriyar Nijar kan iyaka da Najeriya, inda muka tattauna da hakimin wannan garin Ibrahim Isuhu, wanda an kai sani da suna Dagel. Suna ne na duk wanda ya kama jagorancin wannan gari na Masalata, inda muka tattauna da shi dalla-dalla. Ku saurari mai garin Masalata, ku ji irin yanda garin yake ciki da abin da
garin yake takama da kuma irin bukatocin garin nasu.
Sunana Ibro, mahaifina Isuf.
Makon lakani da aka yi ma duk wanda adda a rike da mukamin wannan gari, wani lakani na ya ake kira shi?
To ainihin wanda ya fara kafa garin Dagel ake ce mishi, saboda duk wanda ya sarauta nan Dagel ne za a ce mai. To ainihin wanda ya kafa garin kenan Dagel.
Shin wannan gari na masalata shina da shekara nawa yanzu, da girkawa kuma mai gari ɗaya bayan ɗaya kamar mai gari nawa yayi?
Yanzu masalata sai in ce tana cikin shekara 270 da kafawa nan. Magabata waɗanda suka rike garin suka wuce har ta kawo gare ni, yanzu muna kusan kamar mutum 13 wanda ya rike masalata.
Shi wannan gari na masalata ya za a yi a kwatanta shi ina ne yake? In za a kwatanta shi kamar cikin Niger shi ina ne yake?
Kamar mai saurare dai, in ya saurara ya taba biyo hanya mai tahiya ya mai wanda ke zuwa Kwanni. Muna nan daga gusumcin hanya, garin yana nan da laƙe yake gangan dutse, amma zai da yake al'umma sun riga sun yawa, garin ya kai daidai kwalta. Da ka zo kana ganin an rubuta alama ta masalata.
Kamar wace irin kalan mutane a cikin wannan gari, kuma menene aikin da mutane ke yi na harkokin yau da kullum a cikin wannan gari?
Ainihin masalata dai waɗanda suka kafa ta arna suka kafa. Yanzu arna suna nan sun kafa ta gobura, sai suka zo suka kawo ziyara, sai aka karbe su, sai muka zauna tare da su. Da lokacin jahiliya suna ba mu alimi, mu ma muna ba su alimi. Shi na ya sanya yanzu da goburawan da mu annan, in ba ka da kane ba gobiri kana da uba, wajen uwa ko wajen babanka. Hakan gana muke ta yi yanzu gabaki ɗaya abin da ya cakule duka zumuncin da ya zama guda tsakaninmu da gobura.
Wanda shi babu sauran wata kala ko Fulani ko Zabarmawa tun da mun ga ana ta gine-gine.
To wannan kala da kace ai wannan kuma ina gani yanzu su adda kai. Akwai Zabarmawa, akwai Fulani, kai har Yarbawa muna da Inyamurai duka suna nan sun har zawa nan suna gina. Saboda haka garin dai yanzu a takaice sai in ce maka ya kai wurin da ma baka sa tsammani ba kai mutum.
Ko wani gari yana da abubuwa ko ta sana'a ko wani aiki wanda mutane ka yi domin fililuwantar da rayukan su, wani ayyuka ne mutanen wannan gari ke yi?
Mu dai zamanannin garin waɗanda aka cewa arna ne na masalata, gabaki ɗaya sai in ce Niger da Nigeria. Kai Afirka dai ina ganin inda ba a san mu ba ɗan kaɗan ne, wuri kaɗan ne inda ba a san mu ba. Ba mu da wani aiki illa in mutum ya zo da matsala mu koma mu shiga kayayyakin mu waɗanda mun ka sani na kakin namu da uwayenmu, mu roƙa kuma buƙata ta biya. Wannan bisan shi muka ci, bisan shi muka sha, ba mu ta haya mu hita ƙasashen waje wurin neman kuɗi, a'a sai dai muna ba da gudunmawa ga mutane. Wanda ya zan yana da matsala, to in matsalar nan ya zan ta magani ce za a yi ta gargajiya, akwai itatuwan da za mu hiddo wanga mu haɗa mu bashi, wallahi alhamdulillah shi warke ya dawo yana mana godiya.
Shi garin masalata ni a gare shi wanda yake bugun gaba da shi, wanda watakila duk duniya in ba nan garin masalata ba babu inda aka samu wannan abu.
To tsahi, wannan tsahin ina ji shi ne wanda muka dogara gare, kuma shi an ka san masalata da shi, kuma shi ya hiddo sunan masalata. Duk Afirka inda za a abun nan, inda har aka kawo masalata to kana tsaya ka saurara.
Mutanen garin ba su noma, kiyo da kasuwanci.
Yo da inda aka ce maka kauye kake zamne, ai wannan noman da shi ka'ida ne, dama kaji Hausa suka ce ciniki an ne noma in rani yayi farauta. To kenan wannan idan lokaci ya riga yi na damana, za mu gagijewa mu tafi mu neman mu iyalinmu abin da za su ci. Noma muke yi da kiyo duka muna hada muna yi.
Ne ne matsalar wannan gari wanda watakila yau za a cewa kuna son in kuna samu a magance muku wannan matsalar ta kai muku matuka gaya.
To yanzu sai in ce faduwa ta zo daidai da zama. Da muna kukan babu likita, yanzu ga likita gare mu. Muna kukan ba mu da hanyar mota, ga hanyar mota ana yi. Muna kukan babu wuta, kuma ga alama mun ga yan gidan wuta sun shigo nan suna aune-aune da sunan za a sa mu wuta. Wannan muna godiya ga Allah, muna godiya ga magabata waɗanda ya zan suka kama wannan abin ya bunƙasa. Allah ya tsare su, kuma mu abin da muka roƙo, muna roƙo ta kullun ya kasance a kwana lahiya Niger a tashi lahiya. Shi a buƙatan mu. Akwai magana ɗaya wanda nake ce ma bisa kan harkar ta al'adar ta mu. Muna fama da mata waɗanda ke cika kan banza, saboda addini namu bai yarda da zina ba. Saboda haka ba mu son zina, kuma ba mu son ayi ta. Saboda in mace ta riga ta yi ciki, nan muke son magabata su ba mu hannu mu kore ta da cikin gari, saboda a samu ruwan sama isasshe. Amma idan muka ce a kore ta suka kiya, to mu kuma za mu samu karamcin shekara. Wannan tabbas an sani, magabata sun sani, ko yau an haka kawo ma'aikaci ya zaka Kwanni, in dai ya tsaya dibi tarihin Kwanni, wannan matsala yana ganin ta.
Ba ku da buƙatar kamar wani ko sai eje ko wasu lakwal, ba ku buƙatar wannan.
Idan yana samuwa muna son a bude muna sai eje, wanda yaran mu za su tsaya su karatu ba sai sun tai Kwanni ba. Wannan in ya samu alhamdulillah.
Game da wannan matsala ta samun kwaleji a cikin
cikin garin na masalata na Tunkari Alhaji Ibrahim Abbalele wanda yake shine shugaban gundumar birnin Kwanni kuma wakilin gwamnatin kasar a wannan gundumar domin jin ko akwai hanyoyin da za a bi domin a magance ma su mutanen na masalata wannan matsalar a girka musu college ko kuma sai eshi domin hana yaran su tafiya da garin nasu zuwa wani gari domin su yi karatu a wata college sai ya kada baki ya ce mini
dangance da wannan bukata da suka kwatanta ya cancanta kuma za mu bi hanyoyin da zai kamata ya zamanto a cima burin wannan da suka kwatanta lalle budiya sai eji akwai ka'idodi wanda ake bi a gani in wurin ya cancanta ai college ko ai CEG malarda amman bu wannan hanyoyin to an Allah da zai tabbata saboda muna so yara su ma a dan sauƙaƙa musu yan distance cikin wannan kamar yan zirga-zirgar da ake yi a je a zo cikin wuni shi ma babban shidali ne ga aikin karanta suwa
Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen wannan shiri na kawance tsakanin gida Radio Niyya FM da ke birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar da sashen Hausa na murya Amurka inda muka kawo muku dan taƙaitaccen tarihin garin Masalata da ke cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar a madadin dukkan sauran abokan aiki ni Haruna Mamman Bako ke ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu
To madalla da wannan rahoto naka yanzu kuma sai a dakaci nasihar Juma'a
ni Muhammad Dan Waziwa sunana anan cikin garin birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar wannan lalle haƙiƙa kullun abin da muke nema ga al'umma abin nan da munka gada na zaman lahiya muna roƙon Allah ya tabbata san mu nasiha wanda kullun ba sar da za a jin dadin zaman duniya in babu zaman lahiya in wata ibada za kai in kasuwanci za kai in noma za kai in kiwo za kai kai duk dai abin za kai cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba dan haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullun tunda kowane addini wanda ake akai ne abin da ke nema a zauna lafiya tunda ka gama mun ga di zaman lahiya tsakankanin mu da ma kirista da musulmi da ma wanda ba su da addini har da arna nan ga munan cikin yankin gana mu akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka ayi ai komai duk a wace kuma kowa ya san inda yayi amma dai muna zaman lafiya dan haka abin da muke roko da diyan gana mu da amanka aiwa da sauransu duka da makwabtan mu da ko ina muna fatan abin da mun ka saba shi zaman lahiya mu diba mai kallo mu gani abin da an ka furo bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu ku ne tabbas takan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haduri daya muna nima makarin mu zaman lahiya dan haka wannan kullun ala kulli halin mu shine da awon mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasar mu da makotan mu gaba daya ma da duniyar mu ma gaba daya tunda wannan sako yana game duniya gaba daya kenan duk wanda yaji wannan ga mahita nan kenan ta nemi zaman lahiya kuma dan azumna lafiya shi muke roko wurin al'umma kuma shi muke roko Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocin mu mu yahi majunan mu mu yi zaman lafiya
To a takaice nahiyar Afirka na shirin tunkarar yuwar barkewar annobar murar nan ta coronavirus wadda kwararru suka yi gargadin cewa tana iya fin karfin tsarin lafiyar Afirka. A halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta nan Amurka ta rikito da maki 1,191 wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwar hannayen jari a rana guda a tarihin duniya ba.
To kafin mu karkare muna taya abokin aiki Ibrahim Tukur na Lafiya Dole Radio da ke Maiduguri da Fatima Alhaji Isa Haruna murnar daurin auren su da za a yi rana Asabar a unguwar Bulunkutu layin Yannono da karfe 9 na safe. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya hada shirin ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci ni ce Aisha Tisla huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.